barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A yau ma dai shirin yanayi da muhalli kamar a makon da ya gabata ya maida hankali ne akan yadda harkar noma yake gurbata muhalli, inda bakon namu Professor Muhammad Khalid Uthman na tsangayar kimiyyar harkar noma ta Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ya bayyana bukatar da ke akwai ga al'umma ta daidaita al'amuran da suke aiwatarwa masu bada gudunmawa wajen gurbata muhalli.
Shi gurbataccen yanayin nan ana samu na farko kan abubuwan da dan adam ke yi a doron kasa, sannan kuma akwai wadanda haka yake fitowa ta abu da kira natural, wato wani abu ne wanda yake tasowa da yanda kai ba tare da wani abu wani mutum ya wani abu ba. Idan muka diba na farko dai abubuwan da dan adam ne ke yi yake sa ai gurbataccen yanayi, sai dan adam ya bar wannan abubuwan, ko kuma idan abubuwan da ba za a iya barin su bane, misali kaga dole akwai industry, dole sai yi kuma dole a yi harkar noma wanda ko shi kan aikin noman yana kawo wannan, to sai a tsaya a diba a gani wani hanya za a bi domin in aka yi ya zamanto cewa waɗannan abubuwa an rage su, ko kuma shi an rage shi yanda ya zamanto bai kawo babban matsala ba cikin ƙasa da yanayi. Sannan kuma shi kanshi akwai kamar da na faɗa, idan yanayin ya gurbata akwai yanayin gaba ɗaya noma da ko kuma damina da rani ya riga ya canza, to shi ma duk akwai dabarun noman da ya kamata a yi. Misali kaga idan aka ce damina ta rage irin kamar da ana wata hudu yanzu ta dawo wata uku ko wata biyu, to me ya kamata a yi domin dan ayi noma? Masana za su iya fito da wasu iri daban-daban wanda ya zamanto inda irin nan yana yin wata hudu sai ya zamanto an rage yawan lokacin da zai yi ko wata biyu ko uku dan ya daidai da lokacin damina da take faruwa a irin wannan yanayi. Sannan kuma za a iya diba cewar idan yanda za ka amfani da sali taki na zamani da ake yi, za a iya amfani da takin zamanin gida.
Sannan shi kuma Farfesa Murtala Badamasi na tsangayar noma na Jami'ar Bayero ya yi bayani ne a game da wata dabarar noma ta zamani wanda yake taimakawa ƙasar noma.
Gaskiya ne yawan noma yana haifar da cewa ƙasa ta gaji ta saki ya kasance kuma yabanya ta fara yin baya-baya. To abinda ke da akwai shi ne shi regenerative agriculture, shi ana ma magana ne yaya za a yi kasance ita karan kanta ƙasar in an tashi noma ba kafce ta ake. Domin ai a kafce ta din yana ɗaya daga cikin abin da yasa take salancewa, ya hakin da yake gurin yana gurin inda aka noma yana nan, saboda wancan zai mutu ya koma cikin ƙasar, kuma ingancin ƙasar yana samuwa har ya kasance za a iya noma shi na tsawon lokaci ba tare da ya samu illa ba. Da manoma sukan yi wata dabara idan sun noma wannan guri baɗi sai su batta ta huta sai su koma wani guri sai su noma ta alabashi, bayan shekara ɗaya ko biyu sai su dawo kan wannan sai kuma a sake noma ta, ba idan duk sinadarin da ya kasance ta rasa sun dawo ya sababin cewar haki ya fito a gurin ya mutu a gurin ya kuma ƙara wa ƙasar gurin ƙwari. Amma yanzu da jama'a suka samu population muna magana wajen miliyan 200 kai a Najeriya, kusan ƙasar nomar za kika cewar duk inda kika kalla competition ake samu tsakanin ƙasar noma da kuma ƙasar gini. Ba mu zo mun raja'a da cewar ya ma za mu kalli ita kanta tsara biranen namu ya kasance an fara abinda ake cewa vertical development ba, na cewar wannan gida ne a ƙasa kuma benaye ne wajen sama da kamar 20 ko 30. To ina ganin in muka ɗauki wannan zai rage competition din da muke samu a ƙasar noma.
To Farfesa Muhammad Khalid Uthman bai yi sallama da mu ba sai da ya tsora bayani akan yadda harkar dabbobi yake bada gudunmawa wajen gurɓata muhalli.
Yuyin da aka fi samun shi wannan gas da ake kira methane musamman a Najeriya, masananta sun yi kiyasta cewar kashi 51 cikin 100 yakan zo daga harkar noma ne, da kuma yanda muke amfani da ƙasa gabaki ɗaya da kuma musamman ma wajen kiwo da sauransu. Haka kashi kuma wajen 32 cikin 100 akan samu a wajen inda gas musamman ma da ake ɗibar fetur da sauransu yana fita. Sannan a wajen abubuwa na waste da ake samu daga gidaje shi ma kaga wannan yana contributing. Sannan kuma haka ma'aikata shi ma yana contributing. Sannan manya-manya kuma akwai maganar abatuwa, inda za a lura cewa a kowane rana a Najeriya akan yanka dabbobi wajen kusan akalla ba kasar ba ka yanka dabba za ta kusan miliyan ɗaya. To kaga wannan yankan da ake yi da kuma abubuwan da ke cikin abubuwan dabbobin nan, idan ba a yi yanda ya kamata ba, za ka cewa yana ƙara ɗumama yanayi musamman ma hidda wannan mutum ɗin nan. Sannan kuma akwai maganar yanda ake yawan sarar itace. Za ka lura cewa shekaru 30 suka wuce akwai dazuzzuka, amma an bi an sassare itacen. To sarar ice yana ɗaya daga cikin manya-manyan abin da ke ƙara ɗumama yanayi, because so shi ice akwai wani gas da ake kira carbon dioxide, kuma ya sa oxygen ya fita kan wani hanyar da ake kira photosynthesis. To idan ka sare su icen, to ka hana wannan abu. Musamman kuma za ka lura mutanenmu ba sa shuka itatuwa. Rashin shukar da ake na itatuwa, ko da an fara za ka ga cewa wasu itatuwan ma an bar su haka nan ba tare da an ba su ruwa ba, so ba za ka ga sun girma ba. Bayan ɗan shekaru kaɗan sai ka ga mutane sun zo sun yayyanke. In dai gwamnati ba ta nuna dole ta hito da wasu alka ko kuma manya-manyan shi wannan sarar itatuwan da ake yi, banda ma kawai wannan ishu ɗin mutum da yake kawowa, sannan za ka ga akwai matsalolin da yake kawowa na zaizayar ƙasa da ke shigowa cikin Najeriya.
Mai sauraro, da haka ne kuma za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu ta dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.